Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya za ku ji yadda ake karrama mata a wani yankin ƙasar Kamaru. Muna kuma da rahoto kan gudunmuwar da wata matashiya take bayarwa a jamhuriyar Niger a yaƙi da gurɓata muhalli. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yayin da aikin haji na banake karewa mahajjata 60,000 sai da takunkuman rufe huska da kuma bada tazara tsakani sun tattaru yau Litinin a filin Arfa suka yi addu'o'i kana suka roki Allah ya kawo ƙarshen annobar COVID-19. Wannan ce shekara ta biyu da aka kayyade aikin haji ga 'yan ƙasa da mazauna Saudi Arabia masu shekaru 18 zuwa 65 da aka musu cikakken rigakafi ko kuma suka warke daga cutar. Hasali dai mutane sama da miliyan 2 ne suke gudanar da aikin haji. Musulmi sun imani cewa akan tsaunin Arfa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hudu basa ta karshe. Mahajjata sun hau tsaunin mai kilomita 70 da rana suka gudanar da addu'o'i. A nan ne kuma suka nemi gafara kana suka karanta Alkur'ani mai tsarki. Bayan faduwar rana mahajjatan sun dunguma zuwa filin Muzdalifa inda za su kwana. Da safe kuma za su tattara duwatsu na jifar shedan. Filin Arfa da Muzdalifa suna tazaran kilomita kalilan ne daga Makka ta gabas. Yau Litinin hukumomin diplomasiyyar kasashen waje a Afghanistan sun yi kira ga kungiyar Taliban da ta gaggauta tsagaita ayyukanta na soja. Suna masu cewa hakan ya saba wa ikirarin da kungiyar ke yi na neman tattaunawar kawo ƙarshen yakin ƙasar. Kira ta bai daya na zuwa ne bayan da Taliban da wasu manyan wakilai da suke wakiltar gwamnatin Afghanistan a wani taron wuni biyu da aka kammala a Doha babban birnin Qatar ba tare da samun wata kwakwaran nasara a tattaunawar zaman lafiyar ba. Ayyukan ta'addanci da kungiyar ke yi ya janyo koma baya ga kokarin tattaunawa da aka cimma akan yakin da cutar da mutane da rasa mazuhudan fararen hula da dama a cewar hukumomi 15 ciki har da Amurka da kuma kungiyar kawance ta NATO a kasar suka bayyana a wata sanarwar haɗin gwiwa. Muggan ayyukan Taliban a gaggaice ya saba wa ikirari da take yi cewa za ta taimaka wa tattaunawar kawo ƙarshen yakin da kuma ta zaman lafiya da ake yi a birnin Doha a cewar sanarwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka yau Litinin ta sanar da sakin Abdullatif Nasir daga gidan yarinta a Guantanamo Bay da ke Cuba. A wata sanarwa Pentagon ta ce za ta tura Nasir ne zuwa ƙasarsa ta asali wato Morocco. Wannan shine canjin wuri na farko da aka yi wa wani dan gidan yarin Guantanamo Bay karkashin shugaban Amurka Joe Biden wanda gwamnatinsa ta nuna alamun niyyar rufe gidan yarin da ake tsare da mutanen kasashen waje da ake zargin su da aikata ayyukan ta'addanci tun daga ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001 da aka kai wa Amurka hari. An kai Nasir Guantanamo Bay ne a shekarar 2002 bayan da ya yi wa Taliban aiki a Afghanistan inda yake aiki a matsayin kwamanda kana mai bada horon makamai. Yau Litinin ta zama ranar walwala a Ingila. Wannan rana ta samu wannan suna ce saboda dage dokokin kariya kamar sanya takunkumin rufe huska da barin tazara tsakanin jama'a da aka kafa domin yaki da COVID-19. An dage dokokin kariyar ne a daidai lokacin da kamuwa da COVID-19 ke karuwa kana ana kwantar da mutane asibiti a Ingila wanda galibi nau'in cutar ta Delta ce ke haddasawa. Ranar walwalar na zuwa ne kuma yayin da ministan kiwon lafiyar Birtaniya ya killace kansa saboda gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta sadar da Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da ministan kuɗi Rishi Sunak cewa sun yi ma'amala da mutumin da ya kamu da COVID-19. Ana sa ran mutane biyun da ma'aikatar kiwon lafiyar ta faɗa musu batun wanda ya harbin za su killace kansu. A ƙarshe shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ba zai je Tokyo ba a ƙarshen wannan mako domin ganawa da takwaransa na Japan Prime Minister Yoshihide Suga bayan da wani dan diplomasiyyar Japan ya yi wasu kalaman cin mutunci ga shugaban na Koriya ta Kudu. Jaridar Yomiuri ta ƙasar Japan ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa shugabannin biyu za su gana a ranar Juma'a a babban birnin kasar Ghana wadda za ta zo daidai da halartar shugaba Moon wurin bukin bude wasannin Olympics a Tokyo. Amma daga bisani fadar shugaban kasar Korea ta Kudu ta Blue House da ke zama gida da ofishin shugaban kasa ta sanar cewa shugaban kasar ba zai yi wannan balaguro ba. Tun da fari da jama'ai suka bayyana shakkun su akan yiwuwar taron saboda wata cikas a tattaunawar karshe na shirin ziyarar, suna nuni da kalaman da wani babban jami'in diplomasiyar ofishin jakadancin Japan ya yi a birnin Seoul. Kamfanin dillancin labarin Korea ta Kudu Yonhap ya gano dan diplomasiyan da suna Hirohisha Soma, karamin shugaban ofishin jakadanci, inda yake kwatanta kokarin shugaba Moon na karfafa dangantaka da Seoul da biyan bukatunsa na jima'i yayin da yake hira da wani dan jarida na cikin gida.
A gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a kasar Kamaru, inda shekaru biyun da suka gabata aka fara baiwa mata dama su kasance a cikin majalisun sarakunan gargajiya a arewacin kasar waɗanda a al'adance maza ne. Shugabanni mata masu sarautar gargajiyan suna gwagwarmaya ne ta yaƙi da auren wuri a wani yanki na kasar da aka fi samun matsala auren ƙananan yara. Ga fasarar rahoton An Nzeku daga Mokolo a ƙasar Kamaru.
Shekaru biyu da suka gabata, iyayen Fadimata Adamu, ɗan shekara 16, suka hada ta aure da wani mutum da shekarunsa suka ninka nata so biyu. Mijinta yana yawan dukanta, in ji Adamu, har sai da shugabannin mata na farko a yankin suka cece ta. Na wahala a can, bana ma samun isasshen abinci. Hace kai gama ce ta ba wa babbar yayata Aisatu kuɗi ta dawo da ni nan. Majalisun sarakunan gargajiya a Kamaru bisa al'ada maza ne, amma a cikin shekaru biyu da suka gabata an naɗa mata 11 kamar Hajja kai gama Sa'idu a matsayin mataimakan shugabanni. Yayin da har yanzu suke karkashin jagorancin shugaba namiji, shugabannin matan sun ce sabon matsayinsu na nufin za su iya ƙara taimakawa mata. Yayin aikinmu da matan, mun bayyana musu yadda za su biyo ta hanyarmu don bayyana bukatunsu kuma don yin tabbacin zarafin mata. Suna da matsaloli da ba za su iya bayyanawa ga maza ba, ta hanyarmu ne za su iya bayyana bukatunsu cikin sauƙi. Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yayin da fiye da kashi 1/3 na 'yan matan Kamaru suke yin aure kafin su kai shekara 18 kuma suke rasa zuwa makaranta, adadin ya tashi zuwa 60% a arewacin ƙasar. Ɗaliba Aisatu Tichinagui ta samu ciki lokacin da take da shekara 15. Iyayenta sun so su cire ta daga makaranta kuma su aurar da ita, amma shugabannin matan sun shawo kansu. Sun zo ne don tattaunawa da su don shawo kansu cewa ko da ina da ɗa, idan iyayena ba su watsar da ni ba, ina da ƴanci, ina da kowace dama a duniya in samu nasara. Ƙungiyar mata da 'yan mata na yankin Adamawa, wato Afada, ta kwashe shekaru 4 don neman shugabannin su ba mata dama a tafi da su. Afada ta ce shugabannin matan Kamaru sun taimakawa ɗaruruwan mata da 'yan mata game da batun cin zarafin jinsi da samun kiwon lafiya da ilimi. A ƙauyukan da muke da shugabannin mata yanzu, bayanin da muka samu daga makarantun shi ne cewa yawan masu yin rajista ya karu da kashi 40% na wannan shekarar. A fara ta ce za su ci gaba da matsa lamba don neman ƙarin shugabannin mata da rage bambancin jinsi na Kamaru.
Daga ƙasar Kamaru kuma sai jamhuriyar Niger, inda wata matashiya tela kuma mai rajin kare muhalli Biba Ahmadu Kuti ta dukufa wajen ɗanka riguna da ledoji da ake zubarwa a wani mataki na yaƙi da lalacewar muhalli. Matashiyar dai tana amfani da rigunan ledan ne domin janyo hankali ga illolin ledoji ga muhalli. Da rahoton da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga Niamey.
kimanin da ya ton 2016 na sharar ledoji ne ake zubarwa a kowace shekara binnin yanayi al'amarin da kuma ke gurbata muhalli hakan ya sa wata matashiya yar kasar Nijar da kuma ta shahara wajen dunka tukwafi na zamani mai suna Biba Ahmadu Kunce ta bullo da wata hanya da take gani za ta taimaka wajen fadakar da al'umma illolin da ke tattare da amfani da leda ta hanyar dunka tukwafi na leda
ledojin da aka yada su ne muke recupere a cikin gari dan Laru muka zo muka yi kaya da su kayan nan da muka yi kuma dan saboda mu yi sensibilisation wayar da kai kun san dai a Niger an shigo gari abunda ake gani dai ana zancen environnement ledoji ne da ake gani cikin hanyoyin mu ko ina dai ga leda ko ina yadda a cikin gari wannan mun gani da bai kamata ba
to sai dai waɗannan tufafin na leda ba wai na saka a jiki bane sabanin haka ko riga na dauke da wani sako na musamman da zai taimakawa wajen kare muhalli
kun ga dai nan ga duka model da akwai tarihin shi akwai nihin shi menene yake so yayi kaman message king da yake so ya bada kun ga dai nan ga mun kai babban rob gashi nan yana training haka sa nan ga kuma muna da call da ya kawo wajen wuya kenan muna so mu gwada mu mutanen da ledoji inga tahiya cikin dauda ne amma nan ga ma mun yi santre bisa wajen taking mu gwada ma da ledoji da salse yana masamu ya masamu ne to shi message kin shi ne wannan kuma message kin shi kun gani muka yi shi waya har yazo nan ga wurin idanu da wurin hanci wurin hanci kenan in ba mu yi hankali ba a gaba ba mu iya shaida yanda ya kamata kenan shi yasa muka yi wannan mu gani mu gwada mu mutanen da environment yana nan ga etufe ne
masana a fannin kare muhalli sun tabbatar da cewa leda kan iya kwashe shekaru 450 ko ma fiye da haka kafin ta bace a ƙarshen ƙasa ganin yadda ledar ke ci gaba da yi wa muhalli barazana Biba Ahmadu Kunce ta yanke shawarar shirya wani kamfe na musamman na yaki da leda inda za ta zagaya a cikin makarantu daban-daban na birnin Yamai domin faɗakar da ɗalibai muhimmancin kare muhalli
muna so mu tai cikin makarantu mu yi waye kan yara bisa kan impact environmental kinmu abinda ya kawo mu muka zaba wannan dan mu yi musu sensibilisation ne
a zaka dai Biba Ahmadu Kunce na kan hanyar shirye wani babban baje koli na tufafin da take dunkawa a shagon nata daga ciki har da leda Yusuf Abdullahi Daskar UA daga Yamai Jamhuriyar Nijar
to gaida Malam Yusuf sai kuma rahoto na musamman da wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi ya hada mana
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kaddamar da matsatsar ruwa na Zobid Dam mai karfin samar da ruwa lita miliyan 75 kowane yini dake dutsen jihar Katsina dake arewacin kasar bayan watsi da gwamnatocin da suka gabata suka yi da wannan aiki na wani dogon lokaci matsatsar ruwan dai a shekarar bare ya kamata a ce an kaddamar to amma sabili da corona aka jinginar da shi an fara aikin ginin madatsar ruwan ne a shekarar 1992 a jawabin sa wajen bikin shugaba Buhari ya dora laifin jinkirin kammala aikin a kan rikon sakinar kashi da gwamnatocin da suka gabata suka yi wa lamarin ya yabawa ma'aikatar albarkatun ruwa ta tarayya da gwamnatin jihar Katsina yadda suka hada kai tun shekarar 2017 wajen ganin an kammala wannan shiri
for our people.
yace gwamnatinsa za ta ci gaba da bunkasa samar da daddawalin ginshikai wanda za su tabbatar da ci gaban kasa da al'ummarta. Tun da farko a jawabinsa, gwamna Abinu Masari suna ya bayyana cewa shugaba Buhari ya amince da baiwa gwamnatin jihar Katsina agajin naira miliyan 6,250 don bunkasa shirinta na samar da burtali da kuma rugage don inganta rayuwar mutane. Yeah.
Out of this money, already 5 billion is in the account of Kaduna State Government.
Ne da yace gwamnatin jihar har ta ji shigar waɗannan kuɗaɗe naira miliyan 5,000,000 a cikin asusunta. Wannan taimako, in ji Masari, ya nuna zahiri irin ƙaunar da shugaba Buhari yake yi wa al'ummar jihar. Shin me ke ƙarfin wannan madatsar ruwa da aka gina, kuma su wane ne za ta amfana? Tambayar kenan da na yi wa babban daraktan hukumar ruwa ta jihar Katsina, Alhaji Ibrahim da Soke Abubakar.
Wannan madatsar ruwa ta sauke wadda zuwa yanzu za ta rika bada mita miliyan 75 zuwa garin Katsina da kewaye. An fara ta shekara 29 da suka wuce. Wannan gwamnati ta kammala wannan aiki, kuma zuwa yanzu akwai garin Katsina da Dusan Ma wanda su ne na farko wanda za su fara amfana da wannan. Daga baya kuma gwamnatin jihar Katsina za ta haɗa garuruwa kamar irin su Tafin Soli, Kankiya, Radda, Caranci, Dindawa, Dan Musa, Safana da Kurifi da kuma ita wannan matatan ruwa zuwa nan gaba. Shi ne aikin da rage ma ita kuma gwamnatin jiha. Amma a halin yanzu gwamnatin tarayya ta gama nata, kuma zuwa yanzu Dusan Ma da Katsina suna amfana da wannan.
A takaice kenan, aiki ne na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da na jihar Katsina.
Wannan haka yake, haɗin gwiwa ne. Akwai abinda ake ce ma phase 1A shine kammala aikin na tun farko da aka watsar da shi. Sai phase 1 shine a ɗauki ruwan nan daga Dusan Ma a kai shi Karofi, a ba Radda, a ba Caranci, a ba Kankiya, a ba Kurfi, Dan Musa, a ba Safana. Shine phase 1, shine aikin gwamnatin tarayya.
A iya kiyasta kuɗin da aka shiga baya-bayan nan wajen karasa wannan aiki.
Gaskiya al'amari da yake gwamnatin tarayya a sai wannan aiki ba mu da takamaiman lissafin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta dace.
Ko yaya al'ummar birnin Katsina suke ji dangane da wannan aiki da aka kaddamar?
Sunana Ahmed Saleh Malfashi. Alhamdulillah, muna mu Allah godiya ga shekarun da aka dade ana hidiman nan bakin gogodo wayannan dam da muke da shi wanda ke ba cikin Katsina. Sauran nan hukumomi ba samu babu wadataccen ruwa wanda za mu ce shi yasa mutane suka shiga tonuri ya burtsatse da kuma gina wasu rijiyoyi. Cikin ikon Allah wannan al'amari ya tabbata. To mutane kuma ya kamata su kuma su ba da gudunmuwar su tabbatar da in an zo abinda ka sha ka biya. Kashi aka biya wannan harajin zai taimaka ma ita gwamnati ta kara bunkasa abun ya bunkasa duk wasu kananan hukumomi. Amma a ji abun ya zamanto wani gidan ma ba a iya shiga, ko mutum bai iya bada, ko ba a isa a ce mai a yanke mai ba. An yanke mai sai ya kira mutane su maida. To kaga muna da matsala anan.
Sunana Banamasi Hamisu na kowa. A zahirin gaskiya ni inda nike kusan shekara daya ruwan famfo baya zuwa, ko da dai cewa na san wasu bangarorin ruwa na zuwa. To wannan abun farin ciki ne. Mun gode ma Allah na kammala wannan aiki da aka yi na ruwa. Muna fatan Allah ya sa ruwan ya kai ko ina. Sannan kuma abu na ƙarshe da nike roƙon gwamnati da Allah ta ƙara ba da muhimmanci wajen al'amarin nan na tsaro, saboda rashin tsaron nan ba ƙaramin masifa bane, ba ƙaramin tashin hankali bane ba.
Tabbas batun tsaro babban lamari ne a arewacin Najeriya har ya zuwa yanzu nan da nake wannan magana, domin ko a juma'an nan da ta gabata sama da ƙauyuka 10 suka kaura cewa gidansu don gudun hijira ya zuwa birnin Shinkafi sabili da munin hare-haren da aka kai masu a ranakun Alhamis da kuma Juma'a. Mafi muni daga cikin ma harin shine wanda aka cilla nakiya daga tsakiyar dawa ta fada gidan magajin garin Shinkafi, kamar da yadda Dr. Tijjani Saliu na Janar Usman Dafojiyo da ke Sokoto ya yi mana bayani.
Wannan al'amari ya faru ne sanadiyar kama uba ga shi fitaccen dan ta'adda mai garkuwa da mutane da ake kira Turji an kama baban shi a Kano sati biyu da suka wuce sanadiyar haka ya alƙawari cewa duk ƙauyukan da suke yanke shinkafa da zumi zai tarwa tsasuka hin sallah matukar ba a sako baban shi ba ya sallah cikin ɗan uwa yanzu a wani halin ake ciki ko da suka halgo rocket din grenade din sai faɗo daidai inda magajin garin shinkafa yake kwance kahin su yi wannan tsakiyar dare da safin jiya sun kori mutane a ƙauyuka sun kai goma a kusan halin da ake ciki sun kama mutum 20 a Mabera sun kama sama da mutum 20 a Badarawa da Kwari da sauransu sun kama mutum ɗaya a Shanawa sun kama mutum biyar a Shinkafi a yau ma da safin da an tsinci wata gawa sun kashe mataimakin shugaban makaranta mata da take Moriki akan hanyar su zuwa wurin aiki Moriki safe Juma'a yanzu gaba ɗaya garin cike yake da yan gudun hijira
na kuma same rantawa da shi magajin garin Shinkafi Alhaji Ali Ibrahim danjin yadda al'amarin ya faru
kusan dai 10:30 ne na dare
kana ganin kaman sun shigo garin ne ko koye daga inda suke ne suka harbo wannan gurnetin
ba su shigo gari ba daga inda suke dai ne
wanda fa'in sani da su mutanen dawo din kaman misali a ce an kama musu wasu nasu
eh to abin da ne suka ikrari shi wannan din an kama baban shi ko baban nan aka kama ba cikin jihar da ma aka kama shi ba shi ya kawo abin ya nuna cewa an hada baki da mutanen mu ne na aka je ta aka kama shi
dan baban nan jihar Kano
an sanar da hukuma
a hukuma tana da masaniya kuma tana dauka mataki
sai da gwamna shawara game da harkokin tsaro mukaddashin inspector general na yan sanda mai marabus mamman tsafi wanda ya tabbatar mana da aukuwan haka tare da karin bayanin matakin da ake dauka
to lallai kuma da zai da kanshi ya kira ni yana fada min cewa lallai ga gidan shi an jefa mar wani abu wanda in ma ka diba gidan ba za ka tsammani wani gaskiya ba
to yanzu akwai wasu matakai da aka dauka don gane da ganin an taimaka wajen kara inganta tsaro a wurin musamman ga yan gudun hijira na ƙauyukan da aka tsara sassace ma mutane
kwarai akwai shirye-shirye da aka yi dai na yadda za a tallafa ma wa'annan 'yan gudun hijira da kuma tabbatar da an ƙara upgrading offensive na su jami'an tsaro na samu magana da wanda kuma na tabbatar yana magana da manyan shi waɗanda ke bisa gare shi don mun masu irin wannan bayani kuma cikin ikon Allah na san ba da daɗewa ba za a ɗauki duk matakan da suka shirya.
Sanshab Malfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
Na malumfashi wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da ake ci gaba da hada-hadar kasuwar ɗan wasa domin tunkarar sabuwar kakar wasanni rahotanni na bayyana cewa kungiyar ƙwallon kafar Chelsea na kokarin cefanar da ɗan wasanta Callum Hudson-Odoi domin ta sami damar sayan ɗan wasan kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus Kingsley Coman. Coman na da sauran shekaru biyu a kwantaraginsa da Bayern din to amma babu wani mataki da aka ɗauka na tsawaita zamansa a kungiyar. Akan haka ne Chelsea ke kokarin yunkurawa domin cimma daidaito da Bayern din ciki har da tanadin musaya da Hudson-Odoi ko ba komai ita ma kungiyar ta Bayern Munich ta yi tana zauracin Odoi inda kirki rage ta kai karshe na samun dan wasan a shekara ta 2019 to amma kwatsam sai ya tsawaita kwantaragin sa da Chelsea ko baya ga Coman ma rahotanni sun bayyana cewa Chelsea na kuma zauracin sayan shahararren dan wasan Bayern din Robert Lewandowski a zaman wani zaɓi bayan da ta kasa samun nasarar sayan ɗan wasan Borussia Dortmund Erling Haaland. Adadin 'yan ƙwallon Najeriya da ke taka leda a ƙasar Spain na iya ƙaruwa idan ƙungiyar Valencia ta sami nasara a fafutukar da take yi na sayan Umar Sadiq da ke taka leda a ƙungiyar Almeria. Rahotanni sun bayyana cewa Valencia ta sha gaban ƙungiyoyin da ke zauracin ɗan wasan ɗan Najeriya ta hanyar soma ta yashi to amma kuma an rawaito cewa Almeria ba ta karɓa tayin ba. To sai dai ta yi Valencia din ta sake sabon shiri na yin wani tayin a yayin da aka bayyana cewa tunima da ta kammala tattaunawa da Sadiq Umar din. Almeria na buƙatar kuɗi euro miliyan 30 domin ɗan wasan wanda ta sayo daga AS Roma. farashin sadiki ya daga sosai a kasuwa biyo bayan haskawa da tauraron sa yayi a kakar wasannin da ta shige inda ya sami zura kwallaye 20. Kungiyar kwallon kwando ta mata ta Najeriya wato The Tigers ta sha dan karin kashi daga hannun takwararta ta kasar Amurka a wasan sada zumunci wanda ya kasance tamkar daukar fansa akan kashin da ɗan wasan Najeriya maza suka bai wa takwarorin su na kasar Amurka. Yan matan na Amurka sun doke na Najeriya ne da maki 93-62 a wasan na shirye-shiryen tunkarar gasar Olympics ta bana. To sai dai kafin fafatawar tasu da Najeriya, yan matan na Amurka sun ji jiki a wasanni biyu da suka buga na sada zumunci wanda hakan ya sa suka sauke haushin akan Najeriya. Daga kasashen biyu dai suna kokarin samun karin gogewa ne a wasannin sada zumunci domin kimtsa su don fuskantar kalubalen gasar ta wasannin Olympics da dukan su za su fafata. Yan wasan kwallon kwando na Najeriya dai sun kwashe tsawon kwanaki a kasar ta Amurka inda suke ta kara shiryawa, sun kuma so mago da karfin su ne da karawa da Amurka din a bangaren maza suka kuma yi nasara akan su kafin kuma su sha nasu kashin a karawar da suka yi da kasar Australia. To sai dai doki Amurka da Najeriya ta yi a makon jiya wasan na sada zumunci ya faranta ran yan Najeriya da dama. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida na Sanyinna, shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare baki daya ga cikin muhimman kanan labarai.
Ce ma'aikatar tsaron Amurka yau Litinin ta sanar da sakin Abdullatif Nasir daga gidan yarinta a Guantanamo Bay da ke Cuba. A wata sanarwa, Pentagon ta ce za ta tura shi ne zuwa kasarsa ta asali wato Morocco, wannan dai shi ne canjin wuri na farko da aka yi wa wani dan gidan yarin Guantanamo Bay karkashin shugaban Amurka Joe Biden, wanda gwamnatinsa ta nuna alamun niyyar rufe gidan yarin wanda ake tsare da mutanen kasashen waje da ake zargin su da aikata ayyukan ta'addanci tun daga ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001 da aka kai wa Amurka hari. A hali da ake ciki kuma, Amurka da wasu kasashe suna zargin ma'aikatar tsaron China da yin amfani da wasu miyagun 'yan kwangila masu satar kutsen yanar gizo a fadin duniya, aikin da su masu kutsen ke amfana da shi. Ayyukan nasu sun hada ne da saka cuta a cikin kwamfutocin kamfanoni masu zaman kansu, lamarin da ke tilasta musu biyan miliyoyin kudin fansa domin samun damar bude bayanan su, a cewar jami'an Amurka. Amurka da sauran kasashen duniya sun dora laifin wannan aikin ne akan jamhuriyar mutanen China, aikin da aka kwatanta da rashin sani ya kamata da kawo cikas da kuma hargitsa harkokin yanar gizo wanda ke yin barazana ga tattalin arzikinmu da kuma tsaron kasa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana faɗa a wata sanarwa. A ƙarshe, yau Litinin ta zama ranar walwala a Ingila. Wannan ranar ta samu wannan suna ce saboda tsage dokokin kariya kamar sanya takunkumin rufe fuska da kuma barin tazara tsakanin jama'a da aka kafa domin yaki da COVID-19. An tsage dokokin kariyar ne a lokacin da kamuwa da COVID-19 ke karuwa, kana ana kwantar da mutane a asibiti a Ingila, wanda galibi nau'in cutar ta Delta ke haddasawa. Ranar walwalar na zuwa ne kuma yayin da ministan kiwon lafiyar Birtaniya ya killace kansa saboda gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shiri da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.